الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شابك وقوات رمضان shekara ta 1444 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 8 ga watan 4 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan gari namu mai albarka na Kano a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 59 la yudkhilannahum mudkhalan yardawna وإن الله لعليم حليم زام تاشي آياتا ستين ديدي إن شاء الله تعالى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير
نعم الله ما أتوكي سركي ذلك وانتم بيان كينان دي قباتا وَمَنْ عَاقَبَ دُكَّنٌ وَنْدَيْ أُقُوبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ da kwatankwacin ko irin abinda aka yi masa uquba da shi thumma bughiya alaihi sannan kuma aka nemi ƙara zaluntarsa a wani karan na daban la yansurannahu Allah lalle Allah madaukakin sarki zai taimake shi zai tallafe shi inna allaha lallai Allah madaukakin sarki la'afun mai yawan afwa ne ghafurun kuma mai yawan gafara ne zalika Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wancan bayanin kenan da ya gabata bi anna allaha yulijul layla saboda Allah madaukakin sarki yulijul layla shike shigar da dare fin nahari a cikin yini wa yulijul nahara yake kuma shigar da yini fil layli a cikin dare wa anna allaha sami'un basirun malalle Allah madaukakin sarki sami'un ne mai ji ne basirun kuma mai gani ne wannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yin bayani daga fadinsa tun daga fadinsa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala yayi izini ga wanda ake zaluntar su da su yi yaki Allah madaukakin sarki mai iko ne game da taimakon su tun daga nan wajen har zuwa nan wajen kusan duk ayoyin gaba ɗaya suna da alaƙa da juna Allah madaukakin sarki ce zalika zalika ismul ishara ne wanda yake fasali ne abinda ake nufi da fasali shine rabe magana ce tsakanin abinda ya gabata da kuma abinda zai zo malamai suka ce wannan ismul ishara din wancan yana koma zuwa ga me shine suka ce yana koma zuwa ga udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala an-nasri laqadir har zuwa karshe Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai izini waɗanda ake yakan su da su mai da martani saboda an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim lallai Allah madaukakin sarki game da taimakon su da agaza musu laqadirun mai iko ne to sai Allah ya ce zalika wancan umarnin da ya ba mu'minai da damar da ya ba su na daukar fansa da mai da martanin abinda ake musu na zalunci wa man aqaba wanda duk yayi uquba bimithli da kwatankwacin irin abinda uqiba bihi akai masa uquba da shi thumma buqiya alaihi sannan kuma aka kara zaluntansa a wani kara an yi masa ya rama amma kuma sai aka koma aka kara shiga haƙinsa aka zalunce shi akai masa fin karfi to a karo na uku Allah madaukakin sarki ce la yansurannahu Allah lalle Allah madaukakin sarki zai taimake shi inna Allah al-afuwun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne a wannan ayar kamar yadda muqatil ibn hayyan da ibn jarir tabari suka ambata cewa ta sauka ne akan wata sariya sariya ita ce kwarya-kwaryar runduna ta yaki da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yake tura wanda baya cikinta duk rundunar yakin da annabi baya cikinta ya tura sahabbai su je su kai farmaki ko su yaki wasu al'umma to wannan runduna ana kiranta as-sariyatu wata rana wata sariya ta sahabbai ta fita domin kai farmaki sai suka haɗu da wasu jama'a daga cikin mushrikai waɗannan jama'ar da suka haɗu da su sai suka ga sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a araha a wani waje wanda daga su sai su saboda haka sai suka ga cinta to sai dai kuma rashin sa'ar da aka yi wannan lokaci ne da yake ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ne shi ko musulmi watanni masu alfarma Allah maɗaukakin sarki ya hana shi yaƙi a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa yin yaƙi a cikin ɗaya daga cikin watanni guda huɗu masu alfarma saboda haka sai musulmi suka yi iyayensu a kan su kauce musu suka yi banbaki suka lallashe su a kan su yi haƙuri wannan lokaci bai dace da lokacin yaƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya hana su yaƙi a wannan lokaci to amma waɗannan mushrikai suka dage suka ce lallai fa yaƙin nan sai an yi shi idan ma ba za ku yadda a yaƙin ba mu za mu afka muku mu kashe ku gaba ɗaya to shine da musulmai suka ga babu wata mafita a tattare da su shine suka zage aka yakin kuma Allah madaukakin sarki yake ya taimake su ya ba su nasara a wannan yakin to shine wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ayat ta sauka ne saboda wannan qabiya ma'ana Allah madaukakin sarki yace wanda duk yayi uquba da irin abin da aka yi masa uquba da shi sannan kuma aka nemi a ƙara wuce gona da iyaka a cikin lamarinsa aka nemi a ƙara zaluntarsa a wani karan to Allah madaukakin sarki ce lallai fa zai bashi agaji zai taimake shi a karo na uku wasu daga cikin malamai suka ce ayar gamammiya ce ma'ana Allah subhanahu wataala yana bayani ne game da al'amarin annabi da sahabbai gaba daya ba yana bayani bane akan wata qadiya hasa ta sahabban da aka tari a'a Allah yana bayani ne game da tun farkon izinin da ya yi wa sahabbai tun farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna zaune a garin Makka da sahabbansa suna yin addinin su gargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wa annabinsa basu zubarwa kowa ba basu barawa kowa ba basu zagi kowa ba basu takali kowa ba to amma sai ya kasance mushrikan Makka sun shiga cikin haƙƙinsu sun takura musu sun musguna musu sun hana su sakat an yi ƙoƙarin kashe wasu an cutar da wasu an azabtar da wasu duk wani nau'i na cutarwa an musu wannan shine uquba ta farko da aka fara wa musulmi to lokacin da musulmi suka yi hijira suka dawo garin Madina abin sai da ya kai har an kori musulmi daga garinsu na Makka sun dawo garin Madina wannan uquba ta farko kenan kamar yadda ne bayani lokacin da musulmi suka dawo garin Madina saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya musu izini ya ce wancan uqubar da aka yi muku ta farko yanzu za ku iya ramawa Allah ya baku dama Allah ya baku iko ya baku iko kuma ku dauki makami ku rama abin da aka yi muku wannan shine abin da ya haifar da yakin Badar a karan farko kenan lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu labarin tawagar matafiya ta Qurayshawa za su wuce sai annabi ya ce to mu je mu karba abin da suka karba a madadin abin da suka karba mana mu je mu karba abin da suka zo da shi a madadin abin da suka karba mana kun ga wannan menene ramuwa ce shine zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba wanda duk yayi ukuba da irin abin da aka yi masa ukuba da shi thumma bughiya alayhi sannan kuma sai waɗanda suka yi ukuba a karan farko suka yi zalunci wanda su ne azalamai asali suka ƙara dawowa za su wuce gona da iyaka a kan waɗanda suka zalunta a karan farkon Allah maɗaukakin sarki ya ce to lallai ya ɗauki alƙawari zai shiga cikin al'amarinsu kuma zai taimake su malamai suka ce wannan ayar tana nuna mana ashe babu laifi ɗaukar fansa ga mutumin da ya cutar da kai babu laifi ramuwa ga mutumin da ya shiga cikin haƙƙinka amma sai dai abin da ake kallo shi ne ramuwar wacce iri ce ramuwa ce daidai wa daida ba a so idan ka tashi yin ramuwa kuma ka wuce gona da iyaka wannan kuma ka yi ijirami shi ne abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin siffofin munafukai guda hudu na ƙarshen sai ya ce wa'iza khasama fajara idan aka yi husuma da mutum sai ya yi fajirci fajirci shi ne mutum ya wuce gona da iyaka wajen ɗaukar fansa mutum ya yi maka guda biyu ka ce sai kai masa uku mutum ya yi maka ɗaya ka ce sai kai masa biyu mutum ya mare ka ka ce sai ka mare shi kuma kai masa gula to wannan ka wuce gona da iyaka ɗaya ce daga cikin siffofin munafukai amma idan mutum zai mare ka ka mare shi ya zage ka ka zage shi ya taka maka kai maka taka masa wannan ramuwa kenan addinin musulunci bai hana wannan ba shine fadin Allah madaukakin sarki wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla sakamako na mummuna shine mummuna ir uwarta kun ga nan ma sai da Allah madaukakin sarki kawo mu masala sakamakon mummuna ita ce mummuna ir uwarta haka nan Allah madaukakin sarki ce faman i'tada alaikum fa'tadu bimithli ma tada alaikum wanda duk ya ƙetare iyaka a kanku ya zalunce ku to babu laifi kuma ku ƙetare iyaka a kansa amma bi misli ma tada da kwatankwacin ƙetare iyakar da ya a kanka kada ka wuce gona da iyaka wannan ayat tana tabbatar mana da haka Allah madaukakin sarki da ya tashi bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni sai ya ce zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bi wanda duk ya yi ukuba da irin da kwatankwacin abin da ake masa ukuba da shi saboda haka akwai mithliya ana buƙatar ya kasance daidai wa daida idan mutum ya yi abin da yake ya wuce gona da iyaka wannan kuma ya shiga cikin hurumin da ba nasa ba shi sa kamar yadda ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya kawo Ibn Ashur yake cewa an tambayi Kisra cewa bima dama mulkukum da mai mulkinku yake dawwama kuka samu bunƙasa da isa kuka gagari duniya kowa yake jin tsoronku da me kuka samu wannan fa qala sai ce li annana nu'aqibu ala qadri adh-dhanbi la ala qadri al-ghadabi yace saboda muna yin ukuba ne gurgurdan laifin da ake mana ba gurgurdan fushin da muka yi ba idan kai fushi ka tashi daukar fansa galibi idan baka yi wasa ba sai ka wuce gona da iyaka sai ka yi fiye da abin da aka yi maka yace to ba ma yin haka muna yin ukuba ne gurgurdan irin laifin da aka yi mana mukan kalli laifin da aka yi mana sai mu rama irin sa amma ba ma kallon fushin abin da mutum ya mana mu dauki mataki sama da abin da mutum ya mana yace ba ma yi irin wannan yace to wannan shine abin da muka gagara duniya a kansa saboda haka lallai ne malamai suka ce wajen daukar fansa dole ne mutum ya lura da yin kwatankwaci ko irin abin da aka yi masa Allah madaukakin sarki yace wa inna allaha lallai Allah madaukakin sarki ko kuma inna allaha lallai Allah madaukakin sarki la'afun mai yawan afwali ghafurun mai yawan gafara afun ta zo alawazini fa'ulun ma'ana siga ce ta mubalaga Allah mai yawan afwali haka nan ghafurun ita ma ta zo dai akan wannan wazani na fa'ulun siga ce ta mubalaga ita ma mai yawan gafara malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kawo wannan sunaye nasa guda biyu ko siffofi nasa guda biyu afwa da gafara dan ya nuna wancan yaki da waɗancan sahabbai suka yi a wannan wata mai alfarma to an yafe musu tunda sun yi yaki a wata mai alfarma wanda Allah madaukakin sarki hana yaki a cikin sa inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah ce fala tadhlimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawukanku a cikin me watanni masu alfarma. Watanni masu alfarma su ne waɗancan watanni guda hudu da Muharram da Dhulqa'dah da Dhulhijja sai kuma Rajab, wanda shine aware baya tattare da su. To sahabbai da suka yaki a ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu sun yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana. To amma me yasa suka yakin? Shine tilasta su da aka yi, takura su da aka yi, kai su bango da aka yi, saboda haka dole ne su juyo kuma su kare kansu. Saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wancan yaki da suka yi a watanni masu alfarma, lallai Allah maɗaukakin sarki mai afuwa ne kuma mai gafara ne game da abin da suka yi, an yafe musu. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa zalika, wancan bayani kenan da ya gabata, shi ma wannan fasali ne da Allah maɗaukakin sarki ya kawo domin rabe zancen da ya gabata da wanda zai zo a gaba. Bi anna Allah yuliju al-laila, lallai Allah maɗaukakin sarki shi yake shigar da dare fin nahari a cikin yini, wa yuliju an-nahara kuma ya shigar da yini fil layli a cikin dare. Malamai suka ce me ake nufi a shigar da dare cikin yini kuma a shigar da yini cikin dare? Malamai suka ce shine sun yi fassara guda biyu. Fassara ta farko shine shigar da dare a cikin yini ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake ƙara wani lokaci a wannan dare sai su shiga cikin rana, sai ya kasance dare mai tsayi, rana kuma yar gajeriya kamar lokacin sanyi kenan. Kun ga lokacin sanyi sai ku ga dare ya dade, ya dade, rana kuma yar gajeriya. Shi yasa ake cewa ai sanyi kakar mumini. Me yasa ake zama kakar mumini? Saboda da dare sai sallar kiyama laili, saboda dare mai tsayi ne, yayi bacci ya huta ya tashi har yanzu akwai ragowar lokacin da zai yi kiyama laili a cikinsa. Sannan shi kuma yinin cikin sanyi za ku ga yini ne da yake mai ɗan gajeren yini, ba shi da yawa. Sai haka sai mumini ya yi azumi a cikinsa, sai ya samu lada guda biyu, ga sallah ga kuma azumi. Wani lokaci kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya so, sai kaga shi yinin ne yake zama mai tsayi, sai awoyin dare kuma sai a rage su, sai a shigar da su cikin yini, sai ya kasance yini mai tsayi, dare ɗan gajere kamar lokacin zafi kenan. To wannan shi ne shigar da dare a cikin yini, ko kuma shigar da yini a cikin dare. Wani lokaci yini ya fi tsayi, wani lokaci kuma dare ya fi tsayi. Wasu daga cikin malamai suka ce kamar Az-Zamakhshari shi abin da ya tafi akansa kenan. Abin da ake nufi da shigar da dare a cikin rana, ko shigar da rana a cikin dare, shi ne muna cikin awannin dare, ko muna cikin awannin rana a yanzu, da zarar almuru ya zo, magariba ta sawo kai, sai kuga duhu ya fara sako kai, sai kuga duhu ya fara shigowa. To wannan duhun da ya fara shigowa, kun ga ya zo ya yi kutse a cikin me? A cikin yini. Kun ga shi ne ya shigar da dare a cikin yini. Haka nan kuma da daddare, muna cikin awannin dare can wajen asuba, lokacin da alfajir zai fara ketowa, kawai sai kuga haske ya fara mamaye wannan duhun. Haske ya fara shiga cikin wannan duhun, har sai hasken ya zo kuma ya kore duhun, ya tafi da shi. Shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, hushin lailan nahar, yadlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri. Yughshil laylan nahar, Allah yana lillibe dare da yini. Yadlubuhu hafifan, kowanne ɗaya daga cikin sa yana neman ɗan uwansa da gaggawa. Da zaran lokacin dare yayi, sai ku ga dare yana danno kai, yana danno kai, yini kuma yana nade nasa inasa, yana nade tabar masa, sai ku neme shi ku rasa sai ya tafi. Da zaran lokacin yini ya shigo kai, sai ku ga dare shi ma yana nade inasa inasa, shi kuma haske yana danno kai, ko kuma duhu yana danno kai, a hankali a hankali shi ma sai nade inasa inasa ya tafi. Wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil layli. Kowace daga cikin fassara malamai sun yi, sai dai fassara ta farko malamai sun faɗaukar ta. Mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi shine fassara farko, ma'ana awannin dare su fi yawa sama da awannin rana, ko kuma awannin rana su fi yawa sama da awannin dare. Kamar yadda muke ciki yanzu lokacin zafi ne, za ku ga yanzu yini ya fi tsayi, yanzu rana ta fi tsayi sama da dare. Amma nan da wani lokaci idan sanyi ya shigo kuma, sai ku ga yinin ne zai taƙaita ya zama ɗan kaɗan, sai dare ya yi mai sai ya buɗe shi kuma. To ikon Allah kenan, shi yake shigar da wani yanayi a cikin wani
wani yanayi wani lokaci kuma ya shigar da wancan a cikin wannan. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana yin haka ne dan ya nuna wa mu'mini cewa lalle fa zai iya taimakon su akan abin da ya ce zai taimake su akai. Da yace la yansurannahu Allah, lalle Allah madaukakin sarki zai taimake su. To wannan taimakon da Allah madaukakin sarki yace zai yi shine fa ubangijin da yake shigar da rana yini a cikin dare, kuma shine ubangijin da yake shigar da yini dare a cikin yini. Ubangijin da yake da ikon shigar da yini a cikin dare ko ya shigar da dare a cikin yini, shin ba shi da ikon taimakon ku? Amsa shine yana da iko. Haka malamai suka faɗa. Shi sa lokacin da Allah madaukakin sarki yake so ya nuna ƙarfin ikonsa da buwayarsa da izzarsa ta yadda shi yake ba da mulki ga wanda ya so, shi yake bincike mulki ga wanda ya so, shi yake ɗaukaka wanda ya so, shi yake ƙasƙanta wanda ya so, da Allah madaukakin sarki ya so ya nuna mutane shi ne mai wannan ikon, sai ya ƙara kawo irin wannan kalma, sai ya nuna cewa ubangijin da yake da ikon yin wancan shi ne fa wanda yake shigar da dare a cikin yini, ya kuma shigar da yini a cikin dare. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيء الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سيتمي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. سيكار ميميتاوا معنى ubangijin da yake iya shigar da dare a cikin yini, yake iya shigar da yini a cikin dare, to kwata mulki, bada mulki, ɗaukakawa, ƙasƙanta, wannan zai masa wahala? Amsa shi ne ba zai masa wahala ba. To haka ma a nan wajen, ubangijin da yake shigar da dare a cikin yini, yake shigar da yini a cikin dare, taimakon mu'mini zai masa wahala? Ba zai masa wahala ba. Shi sa irin wannan aya ta zo a cikin suratul Luqman, Allah madaukakin sarki ya ce alam tara annallaha yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma وأن الله بما تعملون خبير. سيأتي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كما يدعون آيركم إتتتزو أقضاء أتكين سورة الحج كما يدعون إتتتزو أتكين سورة اللقمان. هكا ألا من أكين سركي هكا سورة الله سبحانه وتعالى يتي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار للي ألا من أكين سركي shi yake shigar da dare a cikin yini, wa yulujin nahara yake kuma shigar da yini a cikin dare, wa annallaha lallai Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne, sami'un bi aqwali ibadihi yana jin zantuttukan da bayinsa suke yi, sawa'un sun yi magana da ƙarfi, sawa'un sun yi a hankali, sawa'un sun yi raɗa, kai zancen ma da kai a cikin zuciyarka Allah madaukakin sarki yana jin sa. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. دو وندن سيادة ذاكي دقيني أوزن الله دو وندي رأى دو وندي فتا دقريبي دو وندي سالة شفيكا دو وندي زن سيئة سكين سكين سأزوت يسا دك باب بمبنتي أوزن الله مدوك كين سركي سبحانه وتعالى موني أوزن ما أوكي بمبنتي zancen da nake yi da ƙarfi shi zaki iya ji, zancen da nake yin sa a cikin zuciyata ba zaki ji shi ba, amma ba Allah shine sami'un mai ji mai wadataccen ji, duk abinda bayi suke faɗa Allah madaukakin sarki yana ji. Sannan basirun Allah madaukakin sarki mai gani ne, ai basirun bihim la yakhfa alaihi minhum khafiya fi ahwalihim wa harakatihim wa sakanatihim. Babu wani abu da yake buya wa Allah madaukakin sarki, abu a kusa yake, a nesa yake, a cikin ƙasa yake, a ɓoye yake. Yadda Allah maɗaukakin sarki yake iya ganin abin da yake kusa, haka Allah maɗaukakin sarki yake iya ganin abin da yake nesa. Babu abin da yake ɓuya ga Allah maɗaukakin sarki. Yadda idan na ɗauki abu haka na ɓoye shi a nuna na sa shi a bayana, baki san abin da yake bayana ba, to Allah maɗaukakin sarki ba haka yake ba. Da abin da kika ɓoye, da abin da kika bayana duk ɗaya ne a wajensa, shi ne basirun mai gani, yalwataccen gani, ganin da ba shi da iyaka. Sai Allah maɗaukakin sarki ce
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
الله ما أكن سركيسي ذلك الله كارك هون اسم الإشارة وانتم بيان كينان دي قباتا بأن الله هو الحق للي الله ما أكن سركي شيني الحق شيني تبس شيني حقيقة وما شيني قسكيا سبحانه وتعالى وأن ما يدعونا kuma hakika waɗanda mushrikai suke kira min dunihi wanda ba Allah ba huwal batil shine ƙarya shine shirme shine abinda bashi da tabbas shine abinda bashi da hakika wa anna Allah kuma hakika Allah madaukakin sarki huwal aliy shine madaukaki al kabir kuma wanda yake mai girma subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa zalika wannan abin da ya gabata kenan ayoyin da suke bayani game da kudurar Allah da isassa da buwayarsa to ga wani abin ma da yake nuna girman Allah madaukakin sarki bi anna Allah huwa al-haq lallai Allah madaukakin sarki shine al-haq al-haq suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-haq a ɗaya ne daga cikin asma'ullahi al-husna al-haq saboda ka sunan Allah ne sannan alƙawarin Allah gaskiya ne aljannar Allah gaskiya ce wutar Allah gaskiya ce lokacin tashin alƙiyama da Allah ya sa gaskiya ne komai na Allah madaukakin sarki tabbas ne hakika ne gaskiya ne shi sa ya tabbata akwai addu'a da annabi kira da aminci sa tabbata a gare shi yake karantawa a cikin dare idan ya tashi zai sallar ƙiyamar layli yakan bude ƙiyamar laylin sa da ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yi daga cikin su akwai wacce yake cewa Allahumma lakal hamd أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وأنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق زواك رشي abinda nake so mahalli shayi din ma'anar wajen shine fadin Allah fadin annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi da yace ya ubangiji kai ne gaskiya sannan wa wa'duka alhaq alqawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne baya tashi wa man awfa bi ahdihi min Allah wa kai Allah cika alqawarin sa amsa shine babu shine wa liqa'uka haqqun haduwa da Allah madaukakin sarki tabbas ne hakika ne sai an hadu da Allah babu wanda sai ya gudu ko ya buya ko ya shiga wani lungu ya ce shi ba zai hadu da Allah madaukakin sarki ba babu wannan dole ne idan mutum ya mutu sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki ko yana so ko baya so ko yayi aikin kirki ko bai aikin kirki ba sai ka haɗu da Allah wannaru haqqun wuta gaskiya ce ba labari bace kawai yadda kuke karantawa a cikin labarin rukan littafi ko ta duniyoyi ko drama da kukan kalla a talabijin cewa ayi kaza idan aka yi an riga an gama shi an gama wannan wasan ya ƙare kenan ba gaskiya bane ba haka wuta take ba yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari akwai wuta yanzu tana nan tana jiran ma'abutanta Allah ya tsare mu daga ita wal jannatu haqqun aljanna ma gaskiya ce was sa'atu haqqun lokacin tashin alkiyama shi ma gaskiya ne to ne diya kunshi abinda alhaq yake nufi sunan Allah madaukakin sarki sannan lafazin alhaq yana nufin Allah madaukakin sarki shine tabbas shine hakika babu wani lokaci a baya da ya taba zo aka ce babu Allah babu shi wani lokaci ba zai zo a gaba ba a ce Allah ya kare babu shi alhaq kenan tabbas Allah madaukakin sarki shi bayi suke nufata da bukatun su a da shi suke nufata da bukatun su a yanzu shi za su ci gaba da nufata da bukatun su a gobe da anjima da shekaru masu yawa alhaq kenan tabbas duk babu wani lokaci da yake ce ka tashi kana neman Allah subhanahu wataala baka same shi ba babu wata awa ko minti da mutum zai daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala bai ji shi ya amsa masa ba tabbas kenan amma duk abinda ba Allah madaukakin sarki ba annama ya dauna wata qira'a wa annama ta dauna duk abinda suke kira ko duk abinda kuke kira wanda ba Allah ba sai Allah ya ce al-batil shi kuma wannan ba tabbas bane ba hakika bane wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-batil shine gumaka gumaka wanda ba su da tabbas shi gunki a da babu shi kuma za a zo wani lokaci da zai kasance babu shi hakanan duk abin da aka bautawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba za ka ga da babu shi ko menene za babu shi daga baya aka samar da shi kuma lokaci zai zo da babu shi to wannan bai kamata a ce siffar abin da ake bauta ya kasance haka ba bai kamata a ce siffar abin da ake bauta ya kasance haka ba kun ga shine abin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya ja hankalin kafirin zamanin sa da shi a lokacin sa ya fahimci akwai masu bautar rana da wata da kuma taurari to da ya tashi jan hankalin su sai ya zo ya ce shi yana bautar rana ko kuma yana bautar taurari ya fara daga na ƙasa falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilina da Annabi Ibrahim ya ga tauraro sai ya ce wannan shine ubangiji na lokacin da rana ta yi tauraro ya bace tauraro baya fitowa da rana ya bace sai ce a'a to yanzu idan ina neman ubangiji na zan roƙe shi wani abu da rana kuma ya zan yi kenan ubangiji babu yace to la uhibbul afilina bana san ubangiji da yake bacewa wanda yake guduwa wanda ba zan same shi ba a lokacin da nake buƙatar sa kun ga ya gama da masu bautar tauraro kenan ko sai da masu bautarwa wata falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin da ya ga wata nan ma sai ya ƙara cewa wannan shine ubangiji na eh dama wannan ma kamar ya dan fodancan tunda wata ya fita tauraro shi ma da safiya ce rana ta fito sai wata ya bace shi ma sai ya ƙara cewa la illam yahdini rabbi ya ubangiji na idan baka shiryar da ni ba la akunanna min al-qawmi ad-dallin zan kasance daga cikin mutane batattu to sai ya ƙara ganin rana falamma ash-shamsa bazighatan قال هذا ربي هذا اكبر sai ce wannan ma da tafi su girma wannan tafi cancanta mata zama Allah ma'ana yana so ya nuna musu itikadin su yadda suke dauka kamar wannan tafi girma ma gaba daya to lokacin da dare yayi ina rana ta bace ta tafi taiwa Allah madaukakin sarki sujjada a lokacin ita ma ta fadi sai kuma gobe Allah zai ƙara cewa ta shiki zai ki fito ita ma ta tafi wajen mahaliccinta sai ce to ina Allah da zan roƙa yanzu tunda dare yayi rana ba ta nan yace to ita ma ta tafi ba na san Allah da yake tafiya gaba ɗaya kun ga wani hikima da usulubi da Annabi Ibrahim alaihi salam ya fito da shi wajen rubuje shirka ta mutanen sa a lokacin to al-batil kenan abinda ba shi da tabbas abinda ba gaskiya ba shi yasa wani mawaki yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batil waka ce da Annabi yake cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir wato mafi gaskiyar wata magana da wani mawaki ya ta faɗa a cikin waƙa ta shine wannan maganar dukkanin abin da ba Allah ba sai ce batil ala kullu shay'in ma khala Allah batil ko menene in dai ba Allah ba to barnati ƙarya ce ba tabbas bane ba shi da hakika shine wa anna ma yad'una min dunihi al-batil Allah madaukakin sarki ce wa anna Allah kuma lalle Allah madaukakin sarki huwa al-aliy shine madaukaki al-aliy kalmar al-aliy suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ana sawa mutane daga cikin mutane aliy akwai aliy ibn abi talib kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga sunan sa aliy to amma ba za a sa masa alif da lamin a ce masa al-aliyu ba idan aka ce al-aliyu ya zama sunan Allah so da ka duk wanda aka ce masa aliyu to za a rika kiran sa aliyu bin nakira amma da zarar ka sa masa ka arrafa shi ka sa masa alif da lamin to ya zama to kamar sunan Allah kenan kai wa Allah kishiya ba daidai bane to abinda kalmar al-aliyu take nufi ɗan uwa shine madaukaki Allah madaukakin sarki madaukaki ne da zatin sa ba'inun min khalqihi baya tare da halittinsa ma'ana baya cikin halittinsa a sakuɗi Allah madaukakin sarki yana saman sammai bakwai kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu 'alal arshi sawa ya daidaita akan al'arshin sa, babu wani abu da yake sama da Allah madaukakin sarki. Allah shine yake saman 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 komai da komai, shine al'ali. Sannan Allah madaukakin sarki madaukaki ne a zukatan bayin sa da ya halitta. Bayin Allah suna ganin girman Allah, suna ganin daukakar Allah, suna girmama Allah, suna kambama Allah, wannan shine al'ali. Sannan al-kabir, mai girma, ai la sha'in akbar min Allah, babu wani abu da yake yafi Allah girma. Shi yasa idan an tashi kiran sallah mai ake cewa Allahu akbar, shine abinda ake fada dan a jawo hankalin masu ayyuka a lokacin da suke ayyuka su bar abinda suke so wajen Allah. Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Ma'ana abinda kike yi a yanzu Allah ya fi shi girma, ba shi kike ki sallah. Aikin girki da kike a cikin kitchen, Allahu akbar, Allah ya fi shi girma, tashi kike ki sallah, bar wannan aikin. Aikin dinki da kike yi, Allahu akbar, Allah ya fi dinki girma, tashi kije ki. Aikin sana'a da kike yi, Allahu akbar, Allah ya fi shi girma, tashi kije ki sallah, shine akbar. Allah shine yafi kowa girma a zukatan bayin sa. To shine al-kabir, Allah madaukakin sarki mai girma ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara, shin baka gani ba? Wasu malaman suka ce alam tara, wannan gani ne amma gani na zuci, bi ma'ana ilmi, ma'ana shin baka sani ba? Ya kai mai karatu, wanda kake karanta alqur'ani, ko kuma wanda ake isar da alqur'ani zuwa gare ka, shin baka sani ba? Annallaha, haqiqa Allah madaukakin sarki, anzala minas sama, shine yake saukar daga sama ma'an ruwa, fatusbihu al-ardu mukhdarra, kawai sai kaga kasa ta wayi gari ta yi kore shar. Inna Allaha, lallai Allah madaukakin sarki latifun, mai tausasawa ne ga bayinsa, sannan khabirun, kuma gwani ne, kwararre ne wajen bawa bayinsa labarin abin da suke aikatawa. Allah madaukakin sarki ce alam tara, shin baka gani ba? Mafiya daga cikin malaman tafsiri suka ce tara, kamar yadda na faɗa a nan wajen, tana ɗaukar ma'ana ilimi ne, saboda gani na zahiri in kalli abu baya tasiri, ganin zuci shine mai tasiri. Me ake nufi da ganin zuci? Shine zuciyarka ta karɓa abin ta yadda da shi. To shin baka sani ba, annallaha anzala minas sama'i ma'a, Allah madaukakin sarki shine ya saukar da ruwa daga sama. Bayan saukar da ruwa daga sama me zai faru? Shine fatusbihul ardu mukhdarra, kawai sai kaga kasa ta wayi gari ta zamto mai koriya shar. Bayan da ta mutu, ta kekashe, ta bushe, to amma da an yi ruwan sama, shikenan sai kasa ta jiku, sai shuka ta fito, sai ta kore shar. Malaman tafsiri suka ce wannan na ɗaya daga cikin irin guraren da Allah madaukakin sarki yake ta koro mana, yake ta kawo mana irin misalin raya kasa da yake yi don ya nuna mana misalin shi zai rayar da matacce idan ya mutu. A cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki da yawa yana ta buga mana misalin yadda yake rayar da shuka duk shekara. Duk shekara za ku ga haka al'amarin yake. Manoma za su zo su yi noma, su shuka kwaya a kasa, ta fito, ta girma, su girbe, su je su yi amfani da ita. Wani lokaci kaɗan wannan shukar da take kore shar, sai kuma wajen ya bushe, sai ya rididdige, sai ya lalace, sai kasance idan kin je wucewa ta wajen sai kiga kamar ba shi ne kwanakin baya da kika wuce yake kore shar ba. Yanzu wajen ya zama ƙasa, ƙasan ma kuma bushasshiya, ba abin da ake a wajen, ta yi tauri. Kuma Allah madaukakin sarki ya zubar da ruwa a kan ƙasa, shikenan kuma sai wannan ƙasa ta ƙara rayuwa, sai shukar nan ta ƙara fitowa, sai ta yi kore. To wannan koren da shuka ta yi shi ne kuma abinda ke nuna mana rayuwa ke. Ma'ana duk shekara Allah madaukakin sarki yana buga mana misali na mutuwar ƙasa da raya ta. Me yasa yake buga mana wannan misalin? Don mu san cewa Allah madaukakin sarki idan mun mutu kuma zai ƙara tashi mu. idan mun mutu an samu a cikin kasa akwai lokacin da Allah madaukakin sarki kuma zai ƙara rayar da mu kamar yadda kasa take mutuwa ta kekashe sai kuma Allah ya saukar da ruwa sai ya tashe ta wannan irin misalin cike yake a cikin alqur'ani da yawa a gurare da dama Allah madaukakin sarki ce fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij fa idza anzalna 'alayha al-ma'a idan aka saukar da kasa akan ruwa aka saukar da ruwa akan kasa ihtazzat sai ka kasa ta kumbura sai da ta bushe sai ka ta kumbura ta yi laushi wa rabat sai ka ga ta dadu wa anbatat min kulli zawjin bahij Allah ce sai kaga ta fito da kowanne irin dan tsuro da kowanne irin ƴaƴan marmari ko itatuwa ko kayan abinci bahid mai dadin gani mai kyan gani kore shar haka Allah madaukakin sarki yake abubuwan sa duk shekara wannan zan Allah madaukakin sarki ce fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhil arda ba'da mautiha sai ce inna zalika la muhil mauta Allah ce fanzur ila athari rahmatillah kai duba ka kalla ila athari rahmatillah izuwa ga alamomi na zubar ruwan sama yadda Allah madaukakin sarki ya raya kasa da rahmatsa ta zubar ruwan sama kaifa yuhil arda yadda Allah ya rayar da kasa ba'da mautiya bayan ta mutu sai Allah ya ce inna zalika la muhil mauta kamar haka ne Allah yake tayar da matattu idan sun mutu duk ɗaya ne haka nan wani zan Allah madaukakin sarki ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta sayta me kadhalika al khuruj Allah ya kawo yadda yake saukar da ruwan sama da yadda yake fito da dabino da sauran kan itatuwa sai ce to kadhalika al khuruj kamar haka fitowar ku daga cikin kaburbura take abinda wannan aya take ga mana yan uwa shine yadda Allah madaukakin sarki yake rayar da kasa to Allah madaukakin sarki mai iko ne mai cikakkiyar kudura ce wajen ya rayar da matattu bayan sun mutu shine alam tara anna Allah shimma ku gani ba Allah madaukakin sarki anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu sai ga kasa ta wayi gari mukhdarra koriya shar sai ce inna Allah latifun khabir lalle Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne kuma gwani ne wajen iya bada labarin abinda bayan sa suke aikatawa malamai suka ce akwai kamar yadda Ibn Hayyan ya kawo a cikin tafsirin sa Baharul Muhit cewa Ibn Kathir ma ya kawo akwai nau'i na garuruwa a duniya a yanzu wanda da an yi ruwan sama yau gobe kasa take yin koriya ba sai an jira ba yanzu mu kun ga sai ayi ruwa daya biyu uku hudu kasa ba ce koriya ba amma akwai inda kuma Allah madaukakin sarki ya ajiye a duniya kamar yadda naga Imam al-Khurtubi ya kawo yace wannan yana faruwa a Makka da Tihama Tihama shine garuruwan da suke kewaye da Makka irin su Madina da sauransu su wannan yankin da an yi ruwa yau insha Allah ta'ala gobe idan kika fita kika kasa ta yi kore kina fita washe gari sai kika kasa ta yi kore shar shi sai Allah madaukakin sarki ya ce fatusbihul ardu ya kawo fa'u ta'qib fara take nuna cewa daga wannan sai wannan Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa to fatusbihul ardu yana saukar da ruwan kawai sai kasa ta waye gari mukhdarra ta yi kore shar fa'u ta'qib kenan mana wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki yayi izina da guraren da kasar su take da irin wannan baiwar take da irin wannan kyak da zarar an yi ruwa yau sai gobe kasa ta ko sai gobe kasa ta koriya wasu malamai kuma suka ce fa taqi ba lalle a dauke ta a haka ba ta kan iya zuwa a gurgurdan halin shi abinda ake magana akan sa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce a cikin suratul mu'minuna qad aflahal mu'minuna الذين في صلاتهم خاشعون هذا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة fa khalaqanal mubghata idhaman haka Allah ya rika kawo su da fa'ul ta'kid dugon mani zai koma gudan jini sai koma gudan tsoka to haka Allah madaukakin sarki ce fa khalaqna sai mahalittar da mahawhawar da dugon mani sai koma gudan tsoka to fa din nan hadisi kuma ya tabbata cewa annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tsakanin kowane da kuma su kwana 40 ne to ashe kun ga fa'ul ta'kid akan la'akari ita wajen me wajen la'akari da abin da yazo a ta dalilin sa Allah madaukakin sarki ce inna Allah latifun khabirun lalle Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne ga bayan sa daga cikin tausasawarsa ya saukar musu da ruwan sama ya fitar musu da tsirrai dan ya kasance amfani gare su ga dabbobin su kuma khabirun gwani ne wajen iya ba su labari sai Allah madaukakin sarki ce
lahu ma fis samawati wa ma fil ard وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
نعم Allah madaukakin sarki ce lahu ma fi samawati ai ma fi samawati duk abin da ke cikin samai lahu na Allah subhanahu wataala ne wa ma fil ardi haka duk abin da ke cikin kasai lahu na Allah madaukakin sarki ne shine lahu ma fi samawati ma fil ardi taqdimu ma haqqu ta'khir ne wannan Allah madaukakin sarki ya kawo dan yayi raddi ga masu bautar gumaka masu bautar gumaka suna itikadin cewa wasu daga cikin amfani ko sharri yana zuwa ne daga gumakansu to sai Allah madaukakin sarki ya lalata maganar su cewa duk abin da ke cikin samai duka gaba ɗayan sa na Allah madaukakin sarki ne khalqan wa mulkan wa tadbiran ana Allah madaukakin sarki shi ya halicci abin da ke cikin kasai da samai gaba daya na farko kenan halitta wa mulkan abu nabi kuma shi ya mallake sa nasa ne babu wanda yake mallakar sa tare da shi babu wanda yake hadin gwiwa da Allah madaukakin sarki wajen mallakar wani abu a cikin samai ko a cikin kasai na Allah ne shi kadai wa tadbiran sannan Allah subhanahu wataala shi yake gudanar da su halittun samai gaba daya Allah yake ba su oda Allah yake ba su tsarin yadda za su tafiyar da rayuwarsu gaba daya halittun kasai gaba daya Allah madaukakin sarki yake cewa ga yadda za su yi shine lahu ma fis samawati abinda ke cikin samai gaba daya nasa ne wa ma fil ardi abinda ke cikin kasai shi ma gaba daya na Allah ne subhanahu wataala wa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki lahu wal ghani shine wanda yake al ghani mawadaci in aka ce alghaniyu mawadati ghinal mutlaq wadata wacce take saki babu kaidi babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake bukata a wajen wani mu bukatan mu dukkanin mu bukatun mu za ku ga duk wadatan mu tana da iyaka kowa duk wadatar da kake da ita zaka kana bukatar wani abu e kana iya mallakar abu kaza da abu kaza da abu kaza amma kuma abu kaza da abu kaza baka da shi mai wa kuma wani ne yake da shi sai ka bukace shi yanzu duk kudin mutum duk wadatar sa akwai ayyukan da bai isa yau kansa ba sai ya kirawo an zo an masa ba zai wadata da kansa ba amma Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake bukatuwa a wajen mutane da shi babu shi يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله تياكم متاني غبا ديا انتم الفقراء دكنكم مبقاتا ني الى الله زوا ga Allah madaukakin sarki babu wanda bashi da bukata a wajen Allah babu shi sai Allah ce wallahu huwal ghani Allah madaukakin sarki shi kadai ne mawadaci alhamid kuma abun godewa to nan ma haka Allah madaukakin sarki ya karami metawa wa anna Allah huwal غني شيني مودتي الحميد كما ابن غوديوا معناه wanda bayi suke godewa saboda ni'imomin da ya musu shi ake godewa idan ya jarrabi mutun da abin da yake mai kyau shi ake godewa idan ya jarrabi mutun da abin da yake mara kyau shi ake godewa a farko shi ake godewa a ƙarshe bayi suna godewa Allah madaukakin sarki saboda siffofin sa na cika da kamala da isa saboda ni'imomi da ya musu wadanda ba su da iyaka wa inna allaha huwal ghaniyul hamid Allah subhanahu wataala ya ce alam tara Allah ya ƙara maimaita wannan kalmar shin baka gani ba ko shin baka sani ba anna allaha sakhkhara lakum ma fis samaa anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi Allah madaukakin sarki shine ya yassare muku duk abin da ke cikin kasai gaba daya wal fulka tajri fil bahri ya kuma yassare muku jirgin ruwa wanda suke gudana akan ruwa wa yumsiku samaa ya kuma ke rike muku samai an taqa ta yadda ba za ta fado ba alal ardi akan kasa illa bi iznihi sai da iznin Allah madaukakin sarki inna allaha bin nasi lallai Allah madaukakin sarki ya kasance game da mutane la ra'ufun mai tausaya musu ne rahimu kuma mai jin kansu ne wannan ayar ita ma ƴan uwa tana daya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ke mana bayani irin kudurarsa da girmansa da buwayarsa dan bayi su ƙara girmama Allah madaukakin sarki su bi umarninsa da dokokinsa shine Allah ya ce alam tara shin baka sani ba anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi hakika Allah madaukakin sarki ya yassare muku abinda ke cikin kasai gaba daya duka na dabbobi da tsirrai da kayan amfani da duwatsu duk abinda ka gani a cikin kasa Allah madaukakin sarki ya yassare dan adam shi abinda ake nufi da taskhir yassarewa shine saukaka amfani da shi saukaka amfani da shi ka'ida shine duk wani abin da ke cikin kasa Allah madaukakin sarki ya halice shi ne dan mutane Allah ya halice shi ko menene huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ce huwal ladhi khalaqa lakum shine wanda ya halitta muku ma fil ardi abin da ke cikin kasa duka jami'an gaba dayansa duk Allah ya halice shi ne dan mu to duk abin da Allah ya halitta mana shi kuma namu ne to sai Allah ya saukake mana kuma amfani da shi shine sai yace wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ya yassare muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai jami'an duka minhu daga gare shi subhanahu wataala idan aka ce Allah madaukakin sarki ya yassare mana abin da ke cikin kasai wani abu ne da yake mun sani duk abubuwan da muke ciki da inda muke kaiwa mu komo da inda muke kwanciya mu tashi duk a cikin yassarewa Allah madaukakin sarki muke abincin da muke ci yassarewa Allah madaukakin sarki ne gidajen da muke kwana yassarewa Allah madaukakin sarki ne tufafin da muke sawa yassarewa Allah madaukakin sarki ne duk abin da muke kaiwa da komo sai yassarewa Allah madaukakin sarki ne gaba daya to amma da Allah ya ce wasakhkhara lakum ma fis samawati Allah ya sare muku abin da ke cikin sammai menene Allah ya sare mana to shi ma duk abin da ke cikin sammai Allah ya sare mana mai hidima ne rana da wata da taurari dukkanin su waɗannan su ne halittu na zahiri da muke iya ganin su dukkanin su Allah madaukakin sarki ya halicce su ne don su mana mai hidima rana akwai irin hidimar da take wa dan adam inda babu rana ba daidai yake akwai abin da yake akwai rana ba shi sa ku ga ta rana ne ma aka samu abin da suke cewa solar system da rana ne ake iya samar da abubuwa da yawa yanzu akwai abubuwan da rana kimiyya da fasaha ta bayu ana iya samar da su da rana kawai sannan wata shi ma akwai irin nasa amfanin za ku ga wata shi haskensa sanyi ne da shi wannan sanyin akwai amfaninsa a jikinki ita kuma rana zafi ne da ita wannan zafin da kike gani akwai amfaninsa a jikinki taurari da muke gani haka tawaye a sama Allah madaukakin sarki bai ajiye su ba kawai don mu rinka kallo maga kamar wani ado ne a'a ado ne amma akwai manufarsu akwai amfaninsu nuna hanya jefo shedanu da sauran amfanunnuka da Allah madaukakin sarki aje a cikin taurari saboda haka halittun sama ma Allah madaukakin sarki ya halicce su ne da mu kuma ya sare mana amfani da su amma idan zaki kalli halittun kasai wannan su suka fi yawa Allah madaukakin sarki yayi sare mai duk abin da ke cikin ƙasa kai ba ma abin da ke doran ƙasa ba na bishiyu da dabbobi da tsuntsaye da duwatsu a hatta cikin ƙasar Allah madaukakin sarki yayi sare mana dan adam yakan iya huda ƙasa ya shiga ciki ya fito da ma'adanan cikin ta abin da suke cewa mineral resources ɗin nan abubuwan da suke a cikin ƙasa irin duwatsu masu tsada irin su diamond da irin su gold da sauransu duk suna cikin ƙasa abin ne to Allah madaukakin sarki ya ba dan adam dama ya kera na'urar da zai kalli ƙasa da ita ya kera na'urar da zai za ta binciko masa cewa a waje kaza akwai abu kaza kuma ya fasa ya shiga ya dauko wani abu ya fito da shi yassarewa Allah madaukakin sarki ce haka nan Allah madaukakin sarki ya ba dan adam hatta nutso a cikin ruwa yanzu ku kalli Najeriya kasar ta gado babban abin da muke alfahari da shi a Najeriya wajen abin da yake abin da yake tattalin arzikin Najeriya ke hakukuwa da shi shine man fetur to man fetur din da muke amfani da shi kusan kashi 60 ko 70 ko fiye da haka ma a cikin ruwa yake man fetur din da muke amfani da shi wanda da shi ake yin komai da shi ake gina asibitittuka sai an samu an fitar da shi an siyar sannan a zo a yi budget kowace jiha a bata nata kasar to wannan man fetur din mafi yawancinsa wanda ake cirowa a cikin ruwa yake banda sauran kayan alatu da Allah madaukakin sarki aje a cikin ruwa wanda ana shiga ana fitowa da su Allah madaukakin sarki ya yassare mana abubuwan da suke cikin kasa gaba daya shine alamtar annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi sai ce wal fulka tajri fil bahri sannan Allah madaukakin sarki ya yassare mana al fulka shine jirgin ruwa tajri fil bahri tana gudana a cikin ruwa wannan wanda yake rayuwa a wannan zamani ne yanzu a wannan era din zai fi gane abin yanzu lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanda suka zo baya baya wani irin jirgin ruwa suke amfani da shi jirgin ruwa ne kawai da za a kera shi da katako mutane su shiga dan dora kaya marasa yawa a fita ayi fito daga wannan gabar a je wancan gabar shine jirgin ruwan su kawai amma wanda yake rayuwa a wannan zamani abun kullun advancement ake samu kullun advancement ake samu ana samu new abin da ke cewa innovation new innovation sababbin kirkire haka farin jirgin ruwa mai inji wanda mutum zai tashe shi kamar yadda ake tashar inji kana kai inda kake so to yanzu abin ya wuce nan ma wannan shi ma ya zama kawayanci jirgin ruwa ake yanzu mai kamar gari guda kawai jirgin ruwa amma gari guda ne a cikinsa akwai hotels akwai filin ball filin kwallo a cikin jirgin ruwa akwai kasuwa a cikin jirgin ruwa kai abin ya kai ya kawo ma hatta airport ake a cikin jirgin ruwa wallahi kuwa inda jirage suke tashi jirgin ruwa da amma jirage suna tashi ta kansa a cikin jirgin ruwa to abin da zai baki mamaki shine irin wannan jirgin da yake da irin wannan girman ya ake yake tafiya akan ruwa wannan shi zai nuna mana cewa tsantsar ya tarewa Allah madaukakin sarki ce ba dabaran mutane ba ce yassarewa Allah madaukakin sarki ce yanzu dutse yake ka dauka dutse wanda bai kai girman hannuna ba idan kika jefa shi a cikin ruwa zai tsaya ba zai tsaya ba lime ma zai amma wannan jirgin ruwan da ake yin wata shida ana mai lodi wata shida ana dora kaya kullum kuma aiki ake yi wasu kayan a shigar da su a mota wasu kuma kacci majiya karfi su dauka su shigar da su wata shida za a yi ana lodi ko da yanzu misali cikin masallacin nan idan aka samu ma'aikata na gaske a yau din za a iya cika shi da kaya shikenan an gama to amma shi wannan sai an yi wata shida kaya kawai ake zubawa kullun bai cika ba sannan idan aka zo ya faka kuma sai wata shida kuma ana saukewa yassarewa Allah madaukakin sarki kenan tashirul ilahi kenan yassarewa daga Allah madaukakin sarki. Allah ya sauƙaƙa mana abubuwa, a ɗauko kayan da bamu da shi a Najeriya daga Amerika a cikin jirgiwa a kawo mana, a ɗauki kayan da su kuma ba su da shi a Amerika a ɗauka daga Najeriya a kai musu a cikin jirgiwa. Yassarewa Allah madaukakin sarki kin. Shi yasa Allah madaukakin sarki daga cikin abin da yake nuna mana na ayoyinsa yace wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhul wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wanda suke nuna girman Allah da buwayarsa da kudurarsa yace anna hamalna dhurriyatahum, cewa mu ne muka dauki zuriyarsu. Musa Allah madaukakin sarki mu muka dauki zuriyarsu fil fulkil mashhul, a cikin jirgin ruwan da yake cike makare da kaya da ɗan adam da tsuntsaye da abubuwa. Shi ne jirgin farko na annabi Nuhu alayhi salam. Jirgin farko malaman tafsiri suka ce wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya shi ne annabi Nuhu alayhi salam. Kafin annabi Nuhu babu jirgin ruwa, annabi Nuhu ne ya fara yin jirgin ruwa. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya so halakar da duniya sai ce je ka kera jirgin ruwa. Kuma sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Nuhu ilhama, ya bashi basirar kera jirgin ruwan da zai tsaya a cikin ruwa ya tafiya ba tare da ya nitse ba. So haka duk wanda ya jirgin ruwa bayan annabi Nuhu yayi ne bayansa shine ya fara yi. Shine wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum, daga cikin ayoyin da suke nuna girman Allah madaukakin sarki mu yace mu ne muka dauki zuriyarsu, suwa su waɗannan kafirai da suke ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyayensu da kakanninsu mu muka dauke su a cikin jirgin ruwa. Domin wannan jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam duk wanda baya cikin sa a lokacin a duniya bai kai labari ba, mutanen da suke cikin sa iya kadai su kadai ne suka rayu a duniya a lokacin, duk wanda ba su ba sun halaka, ruwan tufa ne ya tafi da shi. So haka duk wanda kuka gani a duniya yanzu irin jikokin waɗancan mutane ne da suka rayu, dukkanin mu gaba ɗaya jikokin su ne. To shine Allah yake goranta musu cewa mu ne muka dauki zuriyarsu, iyayensu kenan, fil fulkil mashhul, a cikin jirgin ruwan da yake makare a cike da kaya da mutane da tsuntsaye da dabbobi komai. Haka Allah madaukakin sarki ce tattara komai min kulli zawjaini ithnayn, komai ka dauki guda biyu haka ya dauka ya sa a cikin jirgin ruwan. Allah ce wa khalaqna lahum min mithlihi, sannan sai muka halitta musu irin sakwatankucin sa, ma yarkabuna, abinda za su rinka hawa. Shine wasu malaman tafsirin suka ce abinda ake nufi da min mithlihi suka ce raqumi, raqumi ake nufi saboda raqumi shine sufunul barri, shine jirgin ruwa na kan tudu, shi kuma jirgin ruwa shine jirgin ruwa na cikin ruwa kenan. To amma dai wasu daga cikin malaman tafsirin suka ce a'a, wa khalaqna lahum min mithlihi, muka halitta musu makwatankwacin sa shine jirgin ruwan da aka ci gaba da kerawa bayan na annabi Nuhu, ma yarkabuna, abinda za su ci gaba da hawa. To na ɗaya daga cikin abin da ke nuna ƙudurar Allah madaukakin sarki akan bayi shine yadda ya sare masa jirgin ruwa, ake hawa daga nan aje can, daga nan aje can, kuma iya gane hanya gabas za a yi, kudu za a yi, yamma za a yi, duk akwai abin da ke nuna hanya. Allah madaukakin sarki ya ce wal fulka tajri fil bahri bi amrihi, sai ya ce wa yumsiku samaa. Haka nan daga cikin ƙudurar Allah madaukakin sarki akan bayinsa shine Allah madaukakin sarki shine yake rike da sama, an taqa, ta yadda ita saman nan da muke kallanta haka, rukun da Allah ya mata ba za ta fado akan ƙasa ba, alal ardi, akan ƙasa, illa bi iznihi, sai da izinin Allah madaukakin sarki. Yan uwa, yanzu ba ma mamaki, ba ma mamaki, yanzu duk wani gini da kika sani a duniya inda yana da as-saqaf shine rifi, za ku ga akwai abin da ya tare shi, akwai pillars, akwai ginshiƙai da suka tare shi. Amma da Allah wa zai iya gaya min inda aka je aka gano fila ɗin sama, a wannan nahiya, a wannan gari, a wannan lungu, a wannan saƙo take a duniya, da Allah mu je mu gani, a ce ga ɗaya daga cikin filolin da suka riƙe sama, da Allah an taɓa gani? Wannan ya isa ya nuna mana girman Allah maɗaukakin sarki. Khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha, shine ya halitta sammai bi ghairi amadin, ba tare da matokari ba, ba tare da abin da zai rike ta ba. Allah ya ce tarawna, ga ta nan kuna kallanta, ai ta nan kuna kallanta. yace inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah madaukakin sarki shike rike da sammai da kasai an tazula kada su gushe, wala in zalaka kai dama a ce za su gushe din, a ce yanzu sama ta fara alamun jijjiga za ta fado akan kasa, a ce gashi na an samu rahoto daga masana a duniya cewa sama ta fara jijjiga fa ta fara rawa za ta fado, shine wala in zalata, sai Allah ya ce in amsakahuma waye zai rike su, min ba'ahi wanda ba Allah ba, waye da Allah a gaya mun masanan da za su je sama su kai dauki a samu kugiyoyi a rike sama kar ta fado. To ai ga misali, ga misali Allah madaukakin sarki ce inna sha naqsib bihim al-ard aw nusqit alayhim kisafan min as-sama, yace idan mun so naqsib bihim al-ard sai mun rubtar da kasa sai mu sa kasa ta yi jijjiga duk su fada ciki. Yanzu kuka kwana nan abin da ya faru a Syria da Turkey abu ne da yake izina babba ga duk mai hankali ga duk mai tsoron Allah. Girgizar kasa ta da aka ce wasu 'yan sawan, wasu 'yan second aka yi girgizar kasa, amma sama da mutum dubu nawa da dukiya dubu nawa ta halaka, 'yan sakonni ba, 'yan sakonni ne kawai kasa Allah madaukakin sarki ya dan girgiza ta, sakonni ko minti ɗaya da kai ba, amma ta ban mutane da yawa ba su da gidan kansu, ta ban masu kuɗi da yawa ba su da dukiyar kansu, ta bar masu ƴaƴa da zuriya da yawa ba su da zuriya da ƴaƴa duk sun mutu a wannan abu. Idan da a ce akwai wanda ya isa ya dakatar da wannan kasar da sun je sun yi, shine inna sha naqsib bihim al-ard aw nusqit alayhim kisafan min as-sama, ko mu rubto musu da sama ta danne kasar, wai sai tare ta babu lalle wannan isa nuna mana girman Allah madaukakin sarki. To Allah madaukakin sarki shi yake rike da sama, subhanahu wa ta'ala ba za ta fado ba saboda kudurarsa da iradarsa. Ku duba yadda Allah madaukakin sarki kullu wa min huwa fi sha'an, kullun a cikin sha'ani yake, rike kasa, rike sama, biyan bukatun bayi, kula da halittu, duka Allah madaukakin sarki a lokaci daya yake yinsu. Kai ka san Allah ba mutum bane, mutum ba zai iya wannan ba. Yanzu bar maku misali, idan mutum yana da dukiya ya haɓaka, yana da kamfanin duka, yana da gurare da yawa na business kala kala, shi kadai yayi kadan ya kula da su gaba daya, a ce kamfanin duka sun kai biyar, to dole sai dai kula da sauran kuma yayi me ya ba wasu su kula da shi. Wannan kamfanin duka kenan na duniya, mai biya kasar su suke. To amma kalli kula da duniya gaba daya, duniya duka Allah madaukakin sarki duka yake kula da ita a lokaci guda. Ki tambaya na tambaya, wancan ya tambaya kuma Allah zai je a ba mu amsa, wancan ya shiga bala'i, wannan ya shiga masifa, duk Allah ya tattare mu a lokaci guda ɗaya kare mu. Allah ya ba waɗancan ruwan sama, ya ba waɗannan arziki, ya yi waɗannan, kullum Allah a cikin haka yake subhanahu wa ta'ala. To shine wa yumsiku sama'an ta al-ard illa bi idni, Allah ya ce inna Allaha bin nasi, lallai Allah madaukakin sarki game da mutane la ra'ufur rahim, mai tausaya musu ne. Daga cikin nau'in tausayin da Allah yake bayanta shine ya rike musu sama ba ta fado musu ba, ya ba su damar gudana a cikin jirgin ruwa su je duk inda su je don biyan bukatar kansu, ya yasare musu kasa su samu duk abin da ke cikin ta. Wannan duk tausayi ne ga Allah madaukakin sarki ga bayinsa, sannan kuma rahimun Allah madaukakin sarki mai jin kai ne ga bayinsa. Allah madaukakin sarki ka ji kan maka tausaya mana. Anan zamu dakata insha Allah ta'ala, sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalamu alaykum wa rahmatullah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زعمت قبل كراتو in sha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin sharhu mukaffiratuz dhunub littafin da ke bayani game da